نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيغوة شعبان شكرا تبدا تبدا 40 هجرة تمزل زراء محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شيني كميدات سيدا شرند شدا gawatan uku shekara ta 2020 shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka, littafin Riyadu Salihin, wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahmarsa. Muna cikin kitabul Fadha'il. Satin da ya gabata kuma mun shiga karatu ne cikin babu wujubi sawmi ramadana wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Mun karanta hadisai guda 5 a cikin babin, zamu tashi hadisi na 6. Malam yace wa anhu, wannan hadisi da zamu tashi akan sa shi ma an karbo shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yarda, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة مزن الله سيراد أمنتن الله سكار تبتا أغريش يتي إذا جاء رمضان إذا موت رمضان يزو فتحت أبواب الجنة أنا بكو بيخوف الجنة وغلقت أبواب النار أنا كما rarrafe ƙofofin wuta wa suffidati shayatin, ana kuma daddaure shaitanu. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da suke nuna mana falala da albarkar da ke cikin wannan wata mai matuƙar falala da girma a wajen al'ummar musulmi, shi ne watan Ramadana, wanda annabi jira da aminci su kara tabbata a gare shi. Bayyana mana cewa wasu abubuwa guda uku sukan faru idan watan Ramadana ya kama. Abu na farko, annabi jira da aminci su kara tabbata a gare shi ce idza jaa ramadan, idan ramadan ya zo. Da wannan ne wasu daga cikin malamai kamar Imam al-Bukhari da wasu daga cikin ashabul hadithi suke ganin cewa babu laifi ya halatta a yi itlaƙin sunan watan kawai a ce masa Ramadana, jaa Ramadan, a ambace shi sunansa tsura ba tare da an yi idafarsa da shahar ba. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi Ramadana ɗaya ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki, saboda haka bai kamata a yi itlaƙinsa ba kawai, sai an yi idafarsa a ce jaa shaharu Ramadana, watan Ramadana ya zo. Amma dai abin da yake na zahiri, afkar ɗin da ya zo yake nuna cewa shi Ramadana ɗin suna daga cikin sunayen Allah bai inganta ba. Saboda haka Imam al-Bukhari da wasunsa daga cikin malamai suna ganin cewa babu laifi za a yi ilaƙinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi, kuma ɗaya ne daga cikin sunayen Allah a bisa itiƙadin su waɗancan malamai. Tunda hadisi nassi ya nuna cewa annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi, ya ambace shi da cewa idza jaa ramadan, idan ramadan ya zo ki babu laifi ya yi ilaƙin nasa. Saboda haka babu laifi za a iya faɗan sa haka. Annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi ce idan ramadan ya zo futihat abwabul janna, ana buɗe ƙofofin aljanna, wa ghulqat abwabun nar, abu na biyu kuma sai a rarrafe kofofin wuta wasuffidati shayatin abu na uku kuma shine sai a kama aljannu a daddaure su abu na farko buɗe kofofin aljanna Allah subhanahu wataala yakan bada umarni da zarar ramadana ya kama rana ta farko dukkanin kofofin aljanna guda takwas za a buɗe su malami suka ce me yasa ake buɗe kofofin aljanna saboda ya nuna cewa wata ne da ake fatan shiga cikin aljanna shi yasa sai a bar kofofin aljanna a buɗe domin kasancewar su a buɗe shi zai baka damar kasancewa aikin da zaka yanzu shi zai kai ka cikin aljanna malamai suka ce abin da yasa ake bar ake kulle kofofin wuta kuma saboda mutum ya san cewa ba wata ne na wuta ba ba wata ne da ake son shiga wuta a cikin sa wata ne da duk wasu aiki da suke kai mutum zuwa ga wuta ta kaita su ake da wani aiki da mutum zai yi ya ja shi ya kai shi wuta to wannan aikin daina shi yake kamar yadda wasu daga cikin rawayoyin hadisin suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara tabbata a gare shi yace wani Allah madaukakin sarki zai sa wani mai kira yana kira wa yunadi munadin aya baghiyal khairi abshir wa ya baghiyash shar aqsir Allah subhanahu wataala zai sa wani mai shela mai kuwasan kira ya rinka fada yana cewa aya baghiyal khairi ina mai neman alkhairi aqbil fuskantu taho wannan watan sani shi yasa duk kuma aljanna sai a bar su a buɗe saboda aiki wata ne na samu damar mutun ya kai kansa zuwa ga aljanna sakamakon ayyukan sa na alkhairi sannan kuma wannan mai shalai ya ci gaba da cewa wa ya baqiya sharri ina mai neman sharri aqsir ka takaita ka dakata koma baya wannan ba wata neman sharri ba to shi yasa kofin aljanna wuta ma gaba ɗayan su a kulle suke wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa magana ce ala haqiqatiha ma'ana magana ce ta kofofin aljannan a zahiri su ake buɗewa kofofin wutar kuma a zahiri su ake rufewa yayin da wasu daga cikin malamai suke ganin cewa magana ce majaz ma'ana kamar wata ne ba a zahiri ake kulle kofofin aljannan ba ba kuma a zahiri ake kulle kofofin wutan ba sai dai wata ne da alkhairi yake yin yawa a cikin sa wata ne da sharri yake takaita a cikin sa wata ne da hatta shedanu ba su da karsashi na sanya mutane su yi aikin da ba daidai ba sai shedanun aljannu wanda suke su ne suke tunzar mutane su saba wa Allah madaukakin sarki sai kasance sun zamto kamar daddaure su aka to amma dai zancin da yafi inganci yan kuwa shine a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana abin a zahiri ake nufi ba majazi bane ma'ana buɗe kofofin aljanna ake yi a zahiri rufe kofofin wutan ake yi a zahiri shedanu kuma kama su ake a daure su wasu daga cikin malamai suka ce kamar yadda alqali iyab ya kawo a cikin littafin da yawa sahih muslim sharhi cewa to idan an ce ana daddaure shedanu a watan ramadana me yasa kuma ake samun wasu ayyuka daga cikin ayyukan shedana a watan ramadana ana samun ayyuka na rashin kyautawa da saban Allah da ketare iyaka a cikin watan ramadana kuma an ce an daure shedanu to me yake faruwa to shine sai malami suka bada amsa guda biyu amsa ta farko suka ce Allah madaukakin sarki yana daure shedanun mutanen da suka kiyaye sharɗan azumin ma'ana idan zaka yi azumi akwai sharɗan da ya kamata ka kiyaye banda ƙarya banda kalle kallen banza banda shaidar zur banda kaza banda kaza banda kaza duk abubuwan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lissafa wanda bai kamata mai azumi zake musu ba to ka kiyaye su ka cika sharɗan azumi kenan to irin ka shedanin ka su ake daurewa ba za su tasiri akan ka duk shedanin da ka cika irin wannan sharadin to bashi da dama ya tasiri akan kai saka abin da ba daidai ba amma mutumin da bai cika wancan sharadi ba shi wancan shedanin zai zo ya tasiri akan sa haka wasu daga cikin malamai suka faɗa yayin da wasu kuma suka ce a'a ai shedanu aji aji ne girma girma ne matsayi matsayi ne akwai shedanin da suke manya manya takaddare fitinannu fitsararru sune ake ce musu marada maradatul jinni akwai afarit kamar da Allah maka sarki ce qala qala ifritum minal jinni qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika sai wani ifritu daga cikin ifritan aljannu yace da annabi Sulaiman alaihi salam ni zan zo maka da gadan nanabul kisu kafin ka tashi daga majalisin ka kafin a gama zaman majalisa a tashi zan je tafiyar wata ɗin jin fakko maka shi to shi sa su kansu shedanin aji aji ne waɗanda ake daurewa su ne marada ma'ana ta kadararrun mafiya fetsarewa a cikin su Allah madaukakin sarki yake sawa a daure kamar yadda nassi na hadisi ya nuna annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace wasuffidat maradatu shayatin kuma maradatul jinni ana kama maradatul jinni ne a daddaure su kaga ba kowanne irin aljini yake da daurewa ba ke ma'ana tunda an kama mafiya girman mafiya fitina an daddaure su akwai ɗan kanana wanda su ma kuma shedanu ne suna da irin nasu shedanci ina fata an fahimta to kaga in wancan babban da yake daure bai iya saka kai abin da bai kamata ba ai akwai karami shi kuma zai iya saka to amma dai za ku ga ko ma me yake faruwa sharri yana raguwa da kaso mafi tsoka a cikin watan Ramadana duk wani abin rashin kyautawa zaka ga rate ɗinsa yana raguwa sosai da sosai duk mutumin da yake mai sabo ne zaka ga duk sabansa yakan dan rage yakan dan ja baya a watan Ramadana me yasa saboda mafi ya girma daga cikin takaddaran da an kama san daure su shi sa zaka ga sai kaga akwai wani da yake da matsala ta masul jinni ko wata tana da matsala da tamassul jinni aljani ya shafe ta zaka iya ganin ta da ramadana ta fadi aljani sun bige ta yawa to wani zai iya cewa to ai an ci an daure aljani aka ita wannan ta fadi ai aljani ba duka aka daure ba an daure wasu daga ciki ne wasu kuma suna nan a saki suna watawa su kamar yadda dukkan hadisi nuna wanda wannan magana ta biyu ita ce abinda malamai suka fi rinjayarwa amma dai a matsayin mu na mu'minai mun yi imani akan dukkanin azumi da zarar ya shigo Allah madaukakin sarki yakan bude kofofin aljanna saboda alkhairan da suke ciki saboda a nuna wa masu neman aljanna wannan wata ne na neman aljanna ku ci gaba da ni sannan kuma yakan sa subhanahu wataala a rufe dukkanin kofofin wuta guda bakwai kamar yadda muka bayyana satin da ya gabata kofofin aljanna guda takwas ne kofofin wuta guda bakwai ne kamar yadda nassi na alqur'ani nuna kofofin wuta nassi na hadisi kuma yana kofofin aljanna laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsuud wannan kofofin wuta kenan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kuma yake ga mana cewa idan mutum ya gama alwala yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina za a bude masa kofofin aljanna guda takwas haka annabi ya faɗa tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya shiga ta wacce ya ga dama ashe kuma kofofin aljanna guda nawa ne guda takwas yayin da kuma wancan nassi na aya ya nuna cewa kofofin wuta guda nawa ne guda bakwai to haka za a rufe kofofin wuta guda bakwai shi kuma dan an nuna wa duk wani mai neman sharri cewa wannan fa ba watan da ake sharri a cikin sa bane ba watan saban Allah bane ba watan bijirewa Allah madaukakin sarki bane ka takaita ka bari wannan watan ya wuce sannan Allah madaukakin sarki zai sa a kama shedanin aljannu a yi musu maruruwa a daddaure su a sa su a gefe ba za a kunce su ba sai wata ramadana gaba daya ya wuce to wannan shine abinda hadisi yake kunshe da shi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi daga cikin abubuwan da azumi yake da shi nake bance ke bance malamai suka ce azumi yana sanya mutum ya koyi zuhudu me ake nufi da zuhudu shine kiyaye duniya ko taka tsantsan da duniya me yasa saboda azumi ya ne maka wai ya hana ka sha'awoyi guda biyu mafiya girma da dan adam yake da su shine sha'awar ciki da sha'awar farji azumi yana hana mu an hana ka ci an hana ka sha duk abin da kake ci kake sha Allah madaukakin sarki a lokacin yake hakura da su sannan kuma aka hana ka sha'awar farji matarka ta halak ta sunna ga ta kana ji kana gani halak din ka ce amma Allah madaukakin sarki ya ce ka hakura shirana ta faɗi kuma ka hakura to ashe tunda ka iya hakuri ka jure da abin da yake na halak dinka ya kuma abin da yake na haram dinka ina fata an fahimci hikimar aiko wannan matarka ce ta sunna annabi tana da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan baki bane mutum ya sadu da matar da sunna lada za a bar shi wafi bobi ahadikum sadaqa a cikin tarayya da mutum da zai da iyalinsa za a bashi sadaqa amma wannan halakar naka sai Allah madaukakin sarki ce ka hakura da ita yanzu wai saka wannan aikin Allah madaukakin sarki ne ganin girman Allah da girmama Allah madaukakin sarki sai saka hakura to sai kuma bayan nan sai aka ce waccan da zaka je ka zakiwa haramun ce ba matakka bace ko da baki bude ne ba azumi bane sai aka ce ka hakura da ita to sai ka duba kaga tunda ka hakura da abin da yake na halak mai zai hana ka hakura da abin da yake na haram hakan abinci gashi nan duk abin da zaka ci ne yau da kullun halak ne a gare ka kamar azumi su amma da azumi su sai aka ce an hana ka ci an hana ka sha to kuma abin da yake na haram mutum yaje dauki abin da yake na haramin giya ko abin da yake ba nasa ba ya kwata ya ci to kun ga tunda ka hakura da abin da yake naka na halak zai fi min babu aula ka hakura da abin da yake ba naka ba na haram malami suka ce azumi yana sabar da zuciya yana sanya zuciya ta samu sabo wajen hana ita kanta zuciyar abubuwan da take so da abubuwan sha'awa-sha'awi da abubuwan da ta saba da su saboda da'a ga Allah madaukakin sarki da kuma neman yardar sa duk abubuwan da ka saba yau da kullum kake hakura da su saboda me saboda Allah madaukakin sarki sannan azumi har yanzu ibada ce mushtaraka zaka ga talaka yana yi mai kuɗi yana yi namiji yana yi mace tana yi kowa da kowa yana yi azabar da talaka yake ji ta yunwa da kishirwa a lokacin mai kudi shi ma zai dankana ta azaba da mace take ji da miji zai ji ta wanda sarki yake ji shi ma bi zai ji wanda mai mulki yake bi wanda ake mulka ma shi zai ji to wannan zai sa ce a samu daidaito shi wanda yake da shi sai ya rika tunanin ashe abin da wanda bashi da shi haka yake ji dama lokacin yunwa sai ya tuno cewa wani fa ba iya Ramadan nan bane kan sauran kwanakinsa gaba ɗaya haka yake zama a cikin yunwa saboda ba shi da shi wanda sai sa zuciyarsa ta kare kuma sai ya ce maka wanda ba shi da shi duk ɗaya ne daga cikin hikimomi da yasa Allah subhanahu wataala ya halatta azumi Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi nabi wa anhu shi ma wannan hadisi an tabbo shi daga sahabi Abu Huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace sumu li ru'yati ku yi azumi idan kun gan shi shiwa kenan shi wata kenan ku yi azumi idan kun ga wata wa aftiru li ru'yatihi haka nan ku ajiye azumi ku sharuwa idan kun gan shi ana daukar azumin Ramadana idan an ga watan Ramadana ana ajiye azumin Ramadana idan an ga watan Shawwal Allah madaukakin sarki ya ta'allaka ibadar da ganin wata wajen dauka kamar yadda kuma ya ta'allaka ta da ganin wata wajen ajiye dole ne sai kowa ya tabbata sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai fa in ghabiya alaikum idan watan ya kuya a gare ku ya faku shine zabiya daga ghabai fa inna zabiya idan ya faku a gare ku baku ganshi ba saboda ko akwai hadari ko garin akwai lilimi ko an yi ruwan sama ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan haka yakan isa wani lokaci ba a ga wata ba fa akmilu iddat sha'ban 30 ko sai a cike irgen watan sha'ban ya zama kwana 30 abin nufi ana fara kallon wata ne ana fara dugon wata ne da kwana 29 da zarar wata 29 za a fara kallon sa za a fara duba to sai kasance a ranar 29 ga wata wani dalili daga cikin dalilai yasa ba a ga wata ba to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai mu tafi zabi na gaba ko mu tafi umarni na gaba shine me sai mu cike wannan rana ko kuma wannan wata ya kasance wata ne mai kwana 30 kenan idan aka yi kwana 30 to ba bukata kuma gobe a fito ganin wata a'a da zarar an yi kwana 30 jibi ko dauka azumi za a tashi da shi shi ma haka watan sha'ban ko kuma watan ramadan idan yake kwana 29 za a fara neman a watan sallah watan shawwal kenan idan an gashi ran 29 alhamdulillah sai a tashi da sallah gobe idan kuma ba a ganshi ba to sai ya ƙara azumi guda daya ya zama to nawa kenan 30 to idan aka azumi 30 washe garin 31 babu bukatar a ce sai an tsaya an game an duba wata kawai zai kasance shine daya ga watan shawwal haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shekarun ta wannan hadisi muttafaqun alaihi wa hadha lafdul bukhari وفي رواية مسلم يازو أذكر رواية مسلم تمام فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما فإن غم عليكم إذا وتن يقويا أغريكم ساكمكم جرجيجي هو هدري فصوموا 30 يوما توكو أزمت قوانا 30 شيكين وتن مسلم تدا ما كميت دمك شابين إشرن ترى نيكو 30 بايا هورا حكا بايا كمك أسدا حكي وانا جيسي kene daga cikin hadisin da suke umda ne wajen ganin wata abu na farko da dai sai ke dauke da shi shine ana yin azumi ne da ganin wata na ido ina fata an fahimta abinda nake nufi da ganin wata na ido shine ba a daukar azumi da lissafin masu ilimin taurari ilimin taurari ilimi ne na gaskiya wanda addinin musulunci ya tabbatar da shi ilimin da ake gano cewa rana za ta fito lokaci kaza za ta faɗi lokaci kaza wata yana kwana kaza yana cikin burji kaza rana tana cikin burji kaza wata haka irin dai wannan ilimin babu laifi a cikin addinin musulunci dan dama Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alqur'ani cewa taurari an yadda ayi mu'amala ko a mu'amalance su hanyoyi guda uku ko kuma Allah madaukakin sarki ya halicci taurari ne saboda abubuwa guda uku. Abu na farko shine kawata sama. Ya kasance taurari sai wa sama ado kamar yadda ake ganin ta. Su haska ta sama kuma su mata ado. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Ayan nan ta tattara ayyukan guda biyu. Aiki na biyu na tauraro shine jifan shedanu. Shedanu masu zuwa su hau juna. Ɗaya taka ɗaya ɗaya taka ɗaya ɗaya taka ɗaya su je sama mala'ikun da suke yawo akan girgije suna tattauna abinda Allah madaukakin sarki so kan na wahayi kafin a sako shi ga annabi sai su jiyo sai su sato zance sai su kawo boka shi kuma boka idan an kawo masa zancen nan sai ya cakuɗa shi da ƙarya ɗari sai ya kai wa boka afwan boka sai su cakuɗa ƙarya ɗari sai su dawo boka shi kuma boka sai ya isar da ita zuwa ga mutane aiki da binkin aiki na uku da Allah madaukakin sarki ya lice tsoro da saboda shi shine shiriya ma'ana gane hanya da kuma irin abin da muka ambata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa bin najmi hum yahtaduna da taurari suke shiriwa idan mutum ya shiga cikin daji ya rasa hanya ina ne gabas ina ne kudu ina ne arewa idan kana da ilimin taurari zaka iya bincikawa ka gano ina ne gabas ko ina ne yamma ko ina ne arewa ko ina ka nufa da ilimin taurari ilimin taurari ne wannan yanzu abin da zai baka mamaki shine masu hawa jirgin ruwa yanzu idan ka hawo jirgin ruwa irin jiragen irin ruwan nan da idan ka shiga cikin kaje tsakiya sai ka rasa ina ne gabas ina ne kudu ina ne arewa wanda ruwa ne ba shi da ƙarshe gaba da idan ka shiga cikin sa ba ka iya cewa da ƙarshen sa idan ka kalle sai ka ga ƙarshen sa kuma haɗewa yayin da sama kawai to zaka mamaki ake suke tafiya akan sa daga wannan ƙasar a tafi wannan ƙasar shi wannan matukin wannan jirgin ruwan ya san ƙasa kaza zai ji na wancan ya san ƙasa kaza zai je kowanne ya san ƙasar da zai je kuma ba sa batan hanya me yasa suke haka wanda ba fa titi bane ƴan uwa kamar yadda muke ana ba titi bane ilimin taurari ne saboda haka babu laifi ilimin taurari amma ba amfani da ilimin taurari wajen ganin wata kamar yadda yake kullun a radio ana sakowa a ce yau rana za ta fito lokaci kaza lokacin sallah azhar zai shiga lokaci kaza lokacin sallar al'asr ne shiga kaza lokacin sallar magriba duk sun faɗi lokacin sallah a ce alfajir na gobe zai fito kaza duk wannan babu laifi ya halatta amma ba zai amfani da irin wannan ilimin ba mutun yace ya gani ya ilimin sa na taurari cewa wata zai fito gobe ko ya fada ba za a yarda da shi ina fata an fahimta abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya fada shine su li ru'yati ar-ru'ya ake amfani ganin ido ku yi azumi idan kun gan shi ku afiru sannan kuma ku ajiye idan kun gan shi haka nan ba za a yi amfani da ganin ko kuma da ilimin masu ilimin taurari wajen ajiye watan Ramadan a'a dole sai an gan shi abu na farko kenan abu na biyu malamai suka ce ganin wata yana tabbata ne da ganin mutum daya wanda yake adali ganin watan Ramadan idan mutum wanda yake adali guda daya ya gani to za a dau azumi gaba daya amma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa sauki azumin Ramadan ba a saukewa sai mutum biyu adalai sun gani ina fata an fahimta shi ganin mutum daya zai iya zo ya bada shi da cewa ya ga wata a dauka kamar yadda ya tabbata a zamanin annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi yayi amfani da shaidan mutum daya amma suka ce sauki azumin Ramadan saboda yafi sauki a dau azumi a watan Sha'ban sama da a ce an sha ruwa a watan Ramadan an fahimci illa ko yafi sauki sama da a ce an sha ruwa a watan Ramadan to shi yasa sai an samu hujja mai ƙarfi sannan ake aje watan Ramadan to shi yasa idan mutum ɗaya zo yace ya ga azumi ya ga yawo shugaba shikenan duk sai a sanarwa kowa ya dare shi kowa ya tashi da azumin sa amma musan cewa ɗan uwa akwai abin da ake cewa ikhtilaful matali ikhtilaful matali ma'ana ganin watan Saudi Arabia ba shine ganin watan Najeriya ba ganin watan Ghana ba shine ganin watan Kamar ba kowace nahiya za su amfani da ganin watan su babu liki Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad su duk suna ganin cewa idan gari daya aka ce an ga wata to duniya dole ne sai sun tashi da shi ina fata kun fahimta suka ce saboda abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace su li ru'yati ku yi azumi idan an gan shi to an gani ko ba a gani ba an gani ko ya tashi da shi kawai yayin da Imam Shafi'i da wasu daga cikin malaman hadisi suke gani suna ganin cewa a'a kowace ƙasa za ta yi amfani da ganin su ne sun yi hujja ne da wani athar da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin gataccen littafin sa akwai wani bawan Allah mai suna Quraib shi ne ke bada labari cewa a cikin tabi'ai yace an ga wata a daren Juma'a a garin Sham a garin Sham a lokacin shine helicopter a lokacin mulkin Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu shine halifa a lokacin yace an ga wata a lokacin Muawiya a daren Juma'a a garin Sham yace shi da yake bada labarin Quraib yake cewa shi da kankansa ya ga wata ya dau azumi mutane kuma duk dan azumi Muawiya ma ya dauka aka ci gaba da azumi sai da watan Ramadan ya kusa karewa sai wani uzuri ko wata tafiya ta dauke shi sai ta kai shi garin Madina da yaje garin Madina suna tattaunawa da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma sai batun ganin wata ya shigo sai Abdullahi dan Abbas yake tambaye shi cewa washe kuka ga wata a Sham sai ya ga masa cewa mun ga wata a daren Juma'a yace kuma kai ka gan shi da idan kai yace kwarai da gaske na gan shi sai Abdullahi dan Abbas yake cewa kaga mu kuwa a nan garin Madina ba mu gan shi ba sai daren Asabar yace kuma ba za mu gushe ba muna azumi har sai mun cika 30 ko mun ga wata ina fata an fahimta ba za mu gushe ba muna azumi har sai mun cika 30 ko kuma mun ga wata tare da cewa a Sham sura na gushe sai gan shi daren Juma'a su kuma nan daren Asabar Imam Tirmidhi da ka wannan hadisin sai yace wal amalu inda aktharu ahli al-ummi ala anna li kulli baladin ru'yatu yace aiki a wajen malamai da wannan hadisi shine abin da yake zahiri kuma yadda al'amari yake shine kowanne gari ganin wata su da shi zai amfani saboda haka kada abin ya zama wani abin rigima ko abin tashin hankali a ce ai ƙasa kaza ta ga wata nan ban magani ba a ce dole sai ka dauka idan kai haka baka daidai ba ko a ce wata ƙasa an fara azumi kace kai ma zaka bi abinda waccan ƙasar ta gani bayan kuma ƙasar ku ba a gani ba zaka tsaya ne abinda ƙasar ku aka gani shi da shi zaka yi amfani to haka ba lalle bane sai an dace kowace ƙasa a duniya a ce an ga wata a lokaci guda ina fata an fahimta to kun ga wannan fa abinda ya shafi ƙasashen duniya kenan bare kuma a cikin gari daya wannan idan a cikin gari daya ake to idan aka ce an ga wata a gwamnatance a shugabance aka fito aka ce an ga wata to wannan dole ne ka dauka idan baka dauka ba kuma ka saba Allah maka kuke sarki ba daidai bane kamar yadda na faɗa wancan satin dole ne da aka ce an ga wata ka dauka dan shari'a addinin musulunci tana tafiya ne karkashin jagoranci da shugabanci ba a so musulmi su kasance karajibi kowa ya kama gaban sa addinin musulunci yana tabbata ne karkashin shugabanci shi yasa addinin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi tsara cewa ko da mutum uku ne ya tafiya sai an shugabantar da mutum daya ba daidai bane a ce ana tafiya fawda to kaga ba daidai bane a ce an ga wata kai kace kai ba za ka dauka ba idan aka tambaye ka aka ce me hujjarta baka da hujja a addinance dai a qur'anance a hadisance a ce da Allah bawon Allah me hujjarka da kace ba za ka dau azumi daga nan mutan nan ba me mutum zai ce babu saboda haka duk lokacin da ake sanarwa cewa an ga wata abinda yake kanka a matsayinka na musulmi shine ka bi ka dauka ba lalle bane kai sai ka gani da kanka nafsira da amince tsara tabbata a gare shi yace fa in qumma alaykum fasumu 30 yawman idan watan ya buya ya kasance hadar ya hana ganin sa to sai a ciki kwana 30 ya kasance an azumci kwana 30 kenan wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka fitar da shi Allah subhanahu wataala ya samu gaske babul jundi وفعل المعروف والاكثار من الخير في شهر رمضان wannan babin zai mana bayani game da aljudi abinda ake cewa aljudi shine galibi da wasu an fike fassara shi da kyautai ko kyauta amma aljudi kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya fassara shi a cikin kitabul bari yace al-karam shine karamci shi kuma Sheikh Muhammad Talib bin Uthaymeen yace abin da ake nufi da judi shine huwa badlul mahbub min malin aw amali shine bayar da wani abin da kake so na dukiyarka ne ko kuma wani aiki da zaka iya yi dan ka taimaki wani ma'ana kyautatawa mutane yan uwanka ta hanyar dukiya ko ta hanyar aikin da zaka iya yi wannan shi ake cewa aljudi to wannan babu zama da bayani game da kyautatawa wa fi'lil ma'rufi da kuma aikata kyakkyawan abu wal ikthar min al khair da yawaita ayyukan al khair fi shahr ramadan a cikin watan ramadan wa ziyadatu min zalika fil ashr al awakhir minhu da kuma wannan babu zai nuna mana yadda ake so mutun ya kara aikata ayyukan al khair da kyautatawa a cikin kwanaki 10 karshe da watan ramadan ma'ana idan kwanaki 10 karshe kawai na watan ramadan ayyukan alkhairin da kake yi sai kuma ka ƙara sai ka ninka idan kyauta kake yi sai ka ƙara ta idan karatun alqur'ani kake yi sai ka ƙara wannan shine abin da yake daidai kamar yadda zamu zo makaranta insha Allah ta'ala a cikin hadisin hadisi na farko a cikin wannan babi Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس النفس اراد امس تصار تبتا غري شي كسانتي شيني مفي كيوتين متاني شيني مفي كرامتين متاني صلى الله عليه وسلم النفس اراد امس تصار تبتا غري شي يا شهر وجن كيوتا حتى جابر دان عبد الله الانصاري يد الله تصار تبتا غري شي ينا تيوا ba a taba tambayar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wani abu ba ya ce babu ba a taba tambayar sa ba ya ce la bai taba yi ba tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai ya tabbata idan manemi kuma bukaci yazo dan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi annabi yana da shi sai doka ya bashi in ba shi da shi wani lokacin bashi yake ci ya ba mutum sallallahu alaihi wasallam zai ci bashi ya baka kyauta ko ya baka sadaka wannan lokacin kuma sai ya ce da mutum jira in ka zauna ka jira idan an kawo sadaka ko an kawo wani abu sai ya dauka sai ya bada sallallahu alaihi wasallam shi sa kamar yadda muka sani annabi yakan ajiye abincin shekara a gidansa amma kafin shekara ta zago sai a nemi abincin ya rasa ina yake an bada shi saboda gidan annabi tsira da abinci sai Allah tabbata a gare shi wata hidikwata ce ta musamman kowa shigowa yake ce ba a bani ina nema ga bukatata duk wanda ya zo kuma wallahi sai dai in babu sai an dauka an bashi in dai da akwai annabi zai shiga tsira da abinci sai Allah tabbata a gare shi ce a bashi a baya to a haka abincin da aka ajiye shi a ce a shekara sai kaga ɗan watanni zai saka nibe shi ga nasa sallallahu alaihi wasallam hatta wani yana masa kirari da cewa أن محمد صلى الله عليه وسلم يؤتي أطاء من لا يخشى الفقر ينائن كوتا إرن كوتر متمن دبائت أولا تلوتي دكا نمنا دبائت باب وان دبائت أولا تلوتي ذاك أقول متم كودا أتكين تلوتي نيك ينات أولا حكا نكوب أكبر كودا متم تلك ينات أولا تلوتي ألا تبريكو متمن ديك ليش babu mutumin da yafi mai arziki tsoron talauci kullum burin sa ya ga yayi maintaining the position din da yake kai ko yafi haka kullum burin sa kenan kada ya ci baya shi sai ga ko da kyauta ce mutum zai yi yakan duba ya ga me yake da shi a ajiye me yake shigowa me kuma zai dauka ya bayar sai ga mutum yana da naira miliyan 10 sai a nemi sadaka sai ga ya duba sai dauki 5000 sai bayar ba haka bane wai so yake wancan duke kada ta rago ta karu tunda wannan abin da ya bayar ba dawowa zai ba wani ba a business ya san shi ba juya shi zai to ma annabi tsira da amince ta tsara tabbata a gare shi duk abin da yazo gaban sa kawai kai yake bayar haka yake ba da shi sallallahu alaihi wasallam shi sa ya tabbata annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wasu daga cikin mutane sun shiga addini saboda kyautar sa mai da hadisi tabbata a cikin muslim an tafi wani yaki annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi an ya da zango za a lula babu ruwa annabi ya tura sayyidina ali ibn abi talib ya da Allah tsara tabbata a gare shi da shi da wasu daga cikin sahabbai cewa aje a samu ruwa sayyidina ali sai yawo a cikin daji babu ruwa can sai suka ga wata mata mushrika ce a lokacin ta ebu ruwanta aka suka tambaye ta wannan ruwan fa tace ka ai wannan ruwan an shawala kan ka samu shi tafiya ce baka ce da nisa su take da nisa su to ku zaki dan san wannan ruwan ki tace a ai ruwan nan ba na bayarwa ba to sai sayyidina ali dan abi talibi ya ce mata to mu je wajen annabi tsira da amince tsara tabbata a gareshi tare da ki saboda haka sayyidina Ali ibn Abi Talib suka sako wannan mata a gaba ta biyo su suka kawo ta wajen annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo wannan ruwan na hannunta aka samu wani daro ko mazubi aka jiye ruwan a ciki annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya diba ya kurkura bakinsa sallallahu alaihi wasallam ya addu'a a ciki ya tofa saboda haka yace sahabbai kowa ya diba mai alulayi mai sha ya sha aka shayar da dabbobi duk amfanin da za a yi da ruwan aka yi da shi sannan kuma aka iba aka sa guziri a cikin abubuwan zubar ruwansu sahabin da yake ba da labara da su yace ruwan sai ga shi kamar ba a iba komai daga cikinsa sannan annabi tsira da aminci ya tsara tabbata a gare shi ya sa aka tattara wannan matar ruwan da aka mai mata da shi inda yake aka ɗora mata kayan ta kama ta tafsir ya ce da aka ta bai wa Allah annabi tsira da aminci ya tsara tabbata a gare shi ya shimfiɗa gwado ko zani ko mayafi ya ce duk wani mai wani abu na kyauta ya aje mata a ciki saboda haka mai gurasa mai ɗan kuɗi ne mai ɗan kaza aka tara mata kyauta ta gani ta faɗa annabi tsira da aminci ya tsara tabbata a gare shi ya kulle mata ya ce to gashi da Allah wannan ba naki ne da shi gaba da ga ruwanki kuma ga kyauta sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta tafi wajen mutanen ta tace yau na ga wani mutum tace wannan mutum wallahi ko ba annabin Allah bane tace wani sarki ne daga cikin sarakuna masu girman sha'ani to sai kasance wannan matar duk lokacin da sahabbai za su kai farmaki wajen musuluntar da mutane sai a kewaye garin ta ba a shiga saboda ita saboda wannan abin da ta yi wa sahabbai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi na ba su ruwa sai annabi ya sa sai a kewaye garin ta ba a shiga ake musu farmaki to su kuma wannan abin da ake musu na kyautayi da kansu wata rana suka ce kai ku zo mu shiga musuluncin nan gaba sai dai shiga addinin musulunci saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kyautarsa kadai ta tabbatar da wasu a cikin addinin musulunci masarorin zuciya wasu kuma wanda suke wuce ta jawo su to shi sa idan ana bayanin kyauta aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sai dai a rufe kofa kawai kowaye sai dai biyu bayan sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril mafi lokacin da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yafi kyauta a cikinsa shine fi ramadana a cikin watan ramadana a cikin watan ramadana ma hina yalqahu jibril alayhi salam lokacin da mala'ika jibril yake zuwa ya haɗu da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin min ramadana fayudarisuhu alqur'ana mala'ika jibril ya kasance yakan haɗu da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi a cikin ramadana kowanne dare tun daga daren farko zuwa daren ƙarshe kwana 30 fayudarisuhu alqur'an si mudarasar alqur'ani lafazin ya zo a fayudarisuhu mudarasa ala wajen mufa'ala ne ma'ana su bi suke karatu ko dai annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya saurari mala'ika jibril idan ya gama shi ma ya nemi ta ko kuma su yi tare Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a watan ramadana saukarwa ta gaba daya to sai kasance duk watan ramadanan duniya mala'ika jibril alaihi salam zai zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su yi bitar abinda aka saukar wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga wancan ramadanan zuwa wannan ina fata an fahimta haka suke kowanne ramadana sai kasance ramadanan sa na karshe sallallahu alaihi wasallam wanda daga shi bai kara wani ba sai mala'ika jibril ya zo suka mudarata alqur'ani sau biyu duk shekara sau daya ake amma sai kasance wannan shekara ta karshe sau biyu ake to tun daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi san cewa fa duniya to ya fara tattara mata kayan ta ya kusa barin ta malami suka ce wannan shi yake nuna cewa alqur'ani ana son karatun sa a kowanne wata a kowace rana a kowane lokaci sai dai kuma ana son yawaita karatunsa a watan ramadan shi sai ya tabbata magabata idan watan ramadan ya zo sukan ƙara karatun alqur'ani da suke ninkin baninkin duk masu wata fatawa da karantarwa na hadisi da wasu abubuwa barin su suke kuma alqur'ani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mutum ya karanta alqur'ani ƙasa da kwana uku yace duk mutumin da ya karanta alqur'ani ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba ma'ana ba zai karatu da zai tadabburi a cikin haya fahimci abin da yake faɗa annabi ya hana amma da yawa daga cikin malama da su suna ganin cewa idan watan ramadana ya kama saboda watan alqur'ani ne babu laifi shi sai ya tabbata imam shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i yana karanta alqur'ani yana sauka alqur'ani sau 60 a cikin watan ramadana sau 60 kullun sauka biyu yake kullun sauka biyu yake kaga kaga sai mu fara gwada an hikaito irin wannan ma daga Abu Hanifa Imam Malik bin Anas rahimahullah idan Ramadan ya shigo ku dube da Imam Malik ke bada ihtimami wajen karantar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tabbata a gareshi yadda idan zai fito majalisin majalisin sanin hadisi sai yayi wanka ya fesa turare ya kimtsa ya shirya sannan ya fito ya zauna bisakina wal waqa cikin nutsuwa saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tabbata a gareshi da karanta amma da Ramadan ya shigo sai a tattara majalisin hadisi sai aje kuma sai a koma alqur'ani yanzu watan alqur'ani to shi sa dan uwa kada ka bari watan Ramadan ya shigo ya fita baka sauka alqur'ani wallahi mutun yayi asara ba sai kai haramun ba amma dai kai asara ka san akwai bambanci tsakanin haramun da asara ko yawa baka kai haramun ba amma dai kai asara ba waɗannan bayan Allah da muke faɗa tarihin su muke jin daɗi a ran ka rika ji ina ma kai kake aiki irin nawa ne wallahi waɗannan abubuwa su suka rika Allah madaukakin sarki kai su matsayin da yake su duk sunan sa da za a ambata sai kaga an ce rahimahullah hafizahullah imam malik imam shafi'i safiyan bin uwaila manyan manyan bayan Allah da ka ga gaba daya rayuwar sun tabbata ita ne wajen irin wannan amma galibi yanzu sai kaga mai kokari ne idan Ramadan ya shigo zai kokari ya sauka guda daya ko guda biyu to ita ma dai Allah ya samu ta albarka ba wuce yace da babu banda ba da yawa Allah ya samu ta ci to malaika jibril yakan zo su yi mudarata alqur'ani da annabi irada amince tsara tabbata a gare shi a cikin watan Ramadan a kowanne dare fali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu jibril أجود بالخير من الريح المرسلة. أدبت إرادة أمتي سأرى تبتع أغريشي يكن كسن تير دل لوغة دا ملائكة جبريل يها أغريشي سكي مدارس القرآن يكن كسن تير مبي الخير مبي كوتا دا الخير سمد سكاكي الإسكا يتتي الريح المرسلة ابن حجر الأسقلاني أتكفة لبريتي أبن دي ساكتي متى الريح المرسلة سمد سورنتا yadda iska sakakkiya take da sauri kafin minti daya ko sakon daya ta ji inda baka tsammani ta kara ita mamaye ko ina da ina kyautar Annabi kira da aminci tsara tabbata a gareshi ta fi wannan iskar sauri sallallahu alaihi wasallam saboda alqur'ani babu abin da yake tausasa zuciya kamar alqur'ani babu abin da yake sanyawa zuciya farin ciki da jin daɗi da annashuwa kamar alqur'ani alladhina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب هكا الله مدفع سرك بلا شيء سأل أقوى والله بابا أبن دزي كنت مكا دهان كلي يسا مكا نتوار جن دائي كمار ذكر الله مدفع سرك لك نتوار جن دائي هكا الله أمبتا الا وصورنا بذكر الله دا أمبتا الله تطمئن القلوب زكاة هسكي نسوا دك أبن دزاك لما دنزو سيكا تنزلش والله كفر وعلاك كاما كومينيني matakar ba ambatan Allah ba dan kowanne irin mutum akwai abin da yake gani idan ransa ya baci zuciyarsa ta dugunzuma bare kuma zuwa ga abu kaza din ya samu sauki sai ga idan mutum ba musulmi bane shi wani sai ga bare zai shagiya wai idan ya shagiya sai hankalin sa ya gushe shikenan sai manta wancan abu to idan hankalin ku mai dawo ba za ka tana ba mutum ba zai tana ba wani sai ga shi kuma solution a lokacin shine kawai sai ya race kansa ya mutu wannan kuma sai zai kunna kida wai akwai kidan da yake jin dadin yana girgida kai shikenan sai manta to kida an banda karasa maka bakin ci da damuwa mai zai maka wallahi dan uwa abinda ya kamace da ka da zara ka jaba ta rai ko fara ambatan Allah fara ambatan Allah Allah madaukakin sarki zukatan naka ne shi ya lice su anin sa take shi yake jujjuya su kuma yace ga abinda zaka yi warkar maka da wannan bakin ba shikenan ba shikenan shi ya halice su a hannunsa suke wannan bakin ciki da damuwar
shi ya halitta bakin ciki da damuwa yace kuma ga magani kuma sai ka bar maganin da ya ga maka sai ka dauke ni dan Allah ta zaka same ta kake shi ba za ta yi annabi kira da amince ya rakabata a gare shi ya kasance duk lokacin da suka hadu da malaika jibril suka karanta alqur'ani zuciya sa takan ƙara tausasa da zarar malaika jibril ya tafi kuma sai kyauta annabi yayi kira da amince ya rakabata a gare shi shi sa malamai suka ce wannan hadisi nan na mana yana kwaitar da mu abin da ya shafi kyauta ya kasance ko da yaushe lokacin kyauta ne amma kyautar takan karu a watan ramadan kyautar takan karu a watan ramadan a watan ramadan ma kuma a goman karshe takan kara karuwa shine abin da ake so duk wani aikin alkhairin ka da kake yi ana so ka kara ninnin kashi a watan ramadan a watan ramadan ma idan goman karshe ta zo shi ma nan ka kara ninnin kashi akan ninkin da kake yi a baya Allah subhanahu wataala ya samu dace hadisi na karshe da zamu dakata akan shi insha Allah ta'ala wa ana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai na Aisha da Allah ta karata tabbata a gareta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kira da amincin Allah ya karata tabbata a gare shi ya kasance idza dakhala al'ashr idan goman karshe na watan ramadan ta shigo ahya al-layla yana raye da rana wa ayqadha ahla yana farkar ya tayar da iyalinsa daga bacci din su masa raye nasu da rana wa shadda al-mi'zara yana kuma zage dan tsansa yana jan kwarjallansa ya matse shi ya aure shi sosai da sosai shine a Hausa abinda Bahaushe ke cewa zage dan tsi mutun ya dage malamai suka ce an siffanta annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi abubuwan nan guda uku abu na farko raya dare annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi daga cikin al'ada sai ya riga ya saba sallar dare sai dai abinda aka rawaito shine annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi baya sallatar dare gaba ɗaya a ce daga farko zuwa ƙarshe baya yi an samu amma nadir jiddan dan kadan aka samu ko ɗaya ko biyu cewa annabi ya sallaci dare gaba ɗaya kamar yadda ya tabbata amma da al'ada sai kan sallace wani bangare ne na dare ko farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare amma yafi sallatar ƙarshen dare amma idan ramadan ya zo yakan raya dare saboda albarka da take cikin wata abu na biyu yakan tashi iyalansa shi ma al'ada ce ta su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi mun karanta hadisi a baya annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi idan yana sallar dare na Aisha tana kan gado ko tana kan katifa tana bacci shi kuma yana ta sallar kira da amince tsara tabbata gari sai ya ga masallarsa gaba ɗaya sai ya zo wuce sai ya tashi sai ce tashi ki wuce ya ishe amma shi ya sallaci sauran sallolin to amma idan watan ramadan ya kama to duka tashin su za a yi gaba ɗaya tare za a yi sallah ina fata an fahimci wannan hikima ma'ana wancan dama da ake ba su yanzu ba lokacin ta bane yanzu kowa ya tashi ya raya da lokacin ne adabi da bai kamata kowa ya kuɓuce masa to shi sa kada ya kasance da ramadana zaka fito sallar dare ga kuma yara suna bacci a tashe su kuma diyaran da ya isa manzalin yi sallah ya kamata a tashe shi ya raya wannan dare wa shadda al-mizara annabi yana zage dan tsansa malamai suka ce wannan kinaya ce ta kaurace wa jama'i ma'ana hatta matan su tsira da amince tsara tabbata a gare shi na sunna yana kaurace musu a wannan dare musamman goman karshe yakan kaurace musu me dalili saboda a samu dama ai ibada cikakkiya sallallahu alaihi wasallam yana kuma dagewa irin dagewar da baya yi a wasu watannin kamar da hadisin na Aisha shi ma ya tabbatar da haka wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka fitar da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace dan kuwa zamu dace ta ana insha Allah ta'ala saboda lokaci ya riga ya karanta abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya ba mu ya yi kaman wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah